إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karatu nasirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine na 94 a wannan yammaci na juma'a 3 ga watan Dhulhijja hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 30 ga watan Mayu na shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba a majalisin da ya gabaci wannan majalisi mun shiga babin da mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin ya yi bayanin yadda duk wani ƙoƙari da mutan Makka mushrikai suka yi don su dakila da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙoƙarin nasu ya ci tura shine kitabatu sahifa rubuta wasiƙa da suka yi wacce ta kunshi haɗin baki tsakanin ƙabilun Quraishawa na garin Makka don ƙuntatawa ƙabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In a baya idan ba a mance ba mun yi bayani cewar lokacin da duk wata dabara da kaidi da makirci na Quraishawa ta ƙare musu to sai suka koma hanyar da za su ruɗi dangin annabi sallallahu alaihi wasallama da abun duniya ta yadda dangin nasa za su sallama shi su kashe shi sai su huta tunda duk wata dabara da za su yi amfani da ita sun yi amfani da ita bata amfanar ba wajen dakatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan wannan da'awa tasa na kiran mutane wajen kadaita Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da ibada to yunkuri na farko da suka yi sun bijirowa kabila cikin kabilun Quraishawa kabilar Abdumanab akan cewar za su ba su ninkin diya diya dama a gurin larabawa raƙuma 100 ne to raƙumi ɗaya ba ƙaramin ƙima yake da shi da daraja ba gurin Balarabe yanzu wanda ya mallaki raƙumi guda ana ganin shi mawadaci ne to diyar rai suna ba da raƙuma 100 ne to sai suka bijirowa dangin annabi sallallahu alaihi wasallama ɗan ƙabilar Abdumanaf kan cewar za su ba su ninkin diyar mutum shine za su ba su raƙuma 200 akan su sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare su su kuma su kashe shi don su huta da da'awarsa da yake yi. Muna ganin kabila annabi za ta yadda, ba ta yadda ba, ta ya za ta karɓi abin duniya komin yawansa, ta ba da ɗanta a kashe shi, wannan ai abin kunya. To kabilar Banu Abdimanaf sai ta ƙi sallamama wannan tayi na Quraishawa, wannan mun karanta a majalisin da ya gabata. Basu daddara ba, sai suka je suka samu babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Suka nema ga Abu Talib cewar idan yana so ya riƙi matashi ne ya ci gaba da renonsa da kula da shi, suna da matashi, kyakkyawan matashi wanda yake ɗan asali kuma wanda ya fito daga gidan sarauta mai jini a jika, kowa ya gan shi ya san ba lagalagan matashi ba ne, za su kawo shi wa babban annabi Abu Talib. Matashin in sun kawo shi wa babban annabi sai na danganta kansa zuwa ga babban annabi, ma'ana babban annabi ya rike shi a matsayin ɗa, sai annabi kuma babban nasa ya bada shi don su je su kashe shi, wato babban annabin ya bada annabi don a je a kashe shi. Za a kawo masa matashi, kyakkyawan matashi mai ƙarfi, mai kuzari, mai jini a jika, kuma ɗan asali wanda ya fito daga gidan sarauta, sai babban annabi ya rike shi a matsayin ɗa, shi ma yana danganta kansa zuwa ga babban annabi Abu Talib. Sai shi kuma babban annabin ya ba da annabi sallallahu alaihi wasallama a je a kashe shi don su huta da abin da annabi yake kiran mutane a kai, suna ga tozarci ne wa ababen bautansu gumakansu. Martanin da ya mayar musu ya ce al'amarinku akwai ban mamaki, ni ɗin wawa ne ko mahaukaci ne ni mara hankali da za ku kawo min ɗanku in rene shi, ni kuma in ba ku ɗana ku je ku kashe? Ai ba wanda zai wannan sai mahaukaci, har wawa ma ba zai yi ba. Ku dai kun ɗauke ni mahaukaci ne, ba ni da hankali. Ya ce ba za ta sabu ba, ba yadda za ni ɗauki ɗana in ba ku, ku je ku kashe shi ko kuma ku ba ni ɗanku na ci gaba da kula da shi. To lokacin da suka ga duk wani yunƙuri da za su yi ta citira, haƙarsu ba ta cimma ruwa ba, duk wani yunƙuri da za su yi ya citira. Annabi yana nan sai abin da ya ƙaru wajen da'awarsa, wajen kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah da bauta, da barin bautan gumaka. To mataki na ƙarshe da suka ɗauka, kamar yadda muka karanta a majalisin da ya gabata, sai suka zauna suka yi meeting, suka tattauna, sai suka fita da natija. Sakamakon da suka fita da shi a meeting ɗin nasu, tattaunawar tasu, shi ne su yi fito, na fito da 'yan ƙabila annabi, ƙabilar Banu Hashim, za su yi fito na fito da su, saboda su ne suka ce ba za su taɓa ba da annabi a kashe ba. Sannan za su yi fito na fito da 'yan ƙabilar Al-Muttalib, su kuma 'yan ƙabilar Al-Muttalib suna da dangantaka da 'yan ƙabilar Banu Hashim, kamar yadda muka yi bayani. Idan za a tuna, mun bayyana cewa Hashim kakan annabi na biyu, da Al-Muttalib wa da ƙani, mahaifinsu shi ne Abdumanaf. Da Hashim da Al-Muttalib wa da ƙani, to 'ya'yan Hashim da jikokinsa su ne ake danganta su zuwa ga Hashim a ce 'yan ƙabilar Banu Hashim. 'Ya'yan Al-Muttalib da jikokinsa su ne ake danganta su zuwa ga Al-Muttalib a ce ƙabilar Banul Muttalib. A bambance, kamar yadda muka yi bayani a baya, akwai bambanci tsakanin Al-Muttalib da kuma Abdul Muttalib. Al-Muttalib wannan ɗan uwan kakan annabi na biyu ne, Abdul Muttalib kuma kakan annabi ne, ɗa ne ga Hashim. Abdul Muttalib ɗa ne ga Hashim, shi kuma Al-Muttalib ɗan uwa ne ga Hashim, ɗan uwansa ne, mahaifinsu ɗaya shi ne Abdumanaf. To sai zamanto da 'ya'yan Hashim da jikokinsa sun ƙi yarda su ba da annabi a kashe. sannan haka zalika ta daya hannun da ƴaƴan al-Muttalib. Al-Muttalib shine dan uwan Hashim ko, da ƴaƴan al-Muttalib da jikokinsa su ma sun kiyarda a bada annabi a kashi. To shine Qurayshawa da suka zauna suka tattauna suka yi meeting, sai suka fita da sakamako, kan su yi fito na fito da waɗannan ɓangarori guda biyu, zurriyar Hashim da kuma zurriyar al-Muttalib, ai fito na fito da su. Wannan na farko ke. Abu na biyu, a fidda su daga garin Makka saboda sun ki su ba da annabi a kashi. Zurriyar al-Hashim da zurriyar al-Muttalib, a fidda su daga garin Makka. Sannan abu na uku, bai tsaya iya nan ba, bai tsaya iya fito na fito da su da kuma fidda su daga garin Makka ba. Abu na uku, za a kuntata musu, za a buga musu takunkumi na tattalin arziki, na zamantakewa. Za a sanya musu takunkumi ta fiskar tattalin arziki, sannan za a sanya musu takunkumi ta fiskar zamantakewa, ta waɗannan ɓangarori guda biyu. Ba za a saya daga gurinsu ba, duk abin da suke da shi na siyarwa ba za a saya ba, sai dai in abin mai lalacewa ne ya lalace. In kuma su suke bukata su siya a gurin wani, ba za a sayar musu ba. Kaga yanzu an sa musu takunkumi ta ɓangaren tattalin arziki, kenan za a karya su ta ɓangaren tattalin arziki. Sannan takunkumi ta ɓangaren mu'amala ba za a aura daga gurinsu ba, kuma su ma ba za a aurar musu ba, ba za a yi hulɗa da su ba. Sannan ba mai ce musu ci kanka, kuma in sun fara yi wa mutum magana ba mai tanka musu. Wannan takunkumi ta ɓangaren zamantakewa. To waɗannan matakai da Qurayshawan Makka suka ɗauka, sai suka rubuta a kan takarda cewar daga yau sun yanke hulɗa da ƙabilu guda biyu, ƙabilar Banu Hashim da ƙabilar al-Muttalib. Ba za su siya daga gurinsu ba, kuma ba za su siyar musu ba. Wannan suka rubuta a jikin takarda. Ba za su aura daga gare su ba, kuma ba za su aurar musu ba. Sannan ba za su zauna da su a inuwa guda ba, kuma ma za su fidda su daga cikin garin Makka. Aka sa stamp kowane jagora na ƙabila cikin ƙabilun Qurayshawa na Makka ya sa hannu, ya yi signing akan ya yadda ya amince da wannan takunkumi da aka sanyawa ƙabilun nan guda biyu, da ƙabilar Banu Hashim wanda daga cikinta annabi ya fito, da kuma ƙabilar al-Muttalib. Sai aka zo da wannan takarda, sai aka rataya ta a jikin ɗakin, aka sa ta cikin ɗakin Ka'aba aka rataya ta. To amma abun ban mamaki, akwai dattijo cikin dattawan Banu Hashim wanda muka bayyana a baya, shi bai shiga cikin wannan takunkumi da aka sanya wa Banu Hashim. In za mu tuna, shi ne Abu Lahab. Abu Lahab ai yana cikin baffanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wannan takunkumi da aka sanya wa Banu Hashim shi baya ciki. Me yasa? Saboda bakinsa ɗaya da Qurayshawa, kenan shi yanzu ya ƙaurace wa danginsa, saboda gaba da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gaba da yake da da'awar manzon Allah. Sai ya zamanto duka ƙabilar Banu Hashim da musulmansu da mushrikansu duk sun haɗa kansu, ƙwansu da ƙwarƙwatansu, sun ce ba za su sallama annabi a kashe. Shi kuma baya tare da su, sai ya janye jikinsa, baya tare da su. Shi yana tare da abada annabi a kashe, duk da cewa babban annabi ne, ɗan uwan mahaifin annabi. Duk wani wanda ka sani daga ƙabilar Banu Hashim, ko da ba musulmi ba ne, bai yadda a zub da jinin manzon Allah. Wannan kuma yasa aka sa musu wannan takunkumi. Abu Lahab shi ne kawai ya fita zakka cikin wannan ƙabila. To sai kuma bayan Abu Lahab, akwai ƙabilu guda biyu waɗanda jini ɗaya ne, tsatso ɗaya ne da waɗannan ƙabilu guda biyu. An gane bayanin ƙabilar Banu Hashim da ƙabilar Muttalib ba mun ce tsatso ɗaya bane, domin da Hashim da Al-Muttalib ai mahaifinsu Abdulmanaf, kaga kenan tsatso guda ne. To akwai angarorin kabilu guda biyu wanda da su da Hashim da Abdulmuttalib duka tsatso guda ne, domin Abdulmanaf ya haifi yaya hudu kamar yadda muka yi bayani. Ya haifi Hashim, Hashim ta tsatsonsa ne Annabi ya fito. Ya haifi Al-Muttalib, ya haifi Abdi Shams. Waɗannan guda ukun da na ambata dukansu ƴaƴa ne na Abdulmanaf, sannan ya haifi Naufal. Mun ji su guda hudu ƴaƴan Abdulmanaf: Hashim, Al-Muttalib, Abdi Shams, Naufal. Waɗannan duka ƴan uwan juna ne, wa da ƙani, su hudu. To da aka zo aka nemi a bada Annabi a kashe shi, ɓangarori biyu ne suka yi fito na fito da wannan ra'ayi, shi ne ɓangaren Hashim da Al-Muttalib. Amma ɓangaren Abdi Shams da Naufal su ‘yan ba ruwana ne, kenan in an kashe Annabi ma shi ya jiyo, in ma yana raye da su dai duk ba abin da ya shafe su. Wannan ya nuna kenan waɗannan ɓangarori guda biyu sun taɓar da jininsu, don Annabi jininsu ne, kamar sun taɓar da jininsu. Su kuma da ɓangaren Hashim su dama sun fi kusa da Annabi, tun da Annabi ta tsatson Hashim ya fito. Da kuma ɓangaren Al-Muttalib sun ce sun ji sun gani ba su yadda ba, ba su yadda a zub da jinin Annabi, ba su yadda duk a zub da jininsu duka su ƙare a kan Annabi, musulminsu da kafiransu. Amma ɓangaren Abdi Shams da ɓangaren Naufal su sai suka ɗauki matakin ‘yan ba ruwana, kenan duk abin da Ƙuraisha suka yi ba za su tanka ba, ba ruwansu. To sai zama kamar yawunsu ɗaya da Ƙuraisha. To sai zama waɗanda aka sa wa takunkumin ɓangare guda biyu ne, da zurriyar Hashim da kuma zurriyar Al-Muttalib. Kenan takunkumin bai shafi zurriyar Abdi Shams ba, bai shafi zurriyar Naufal ba, tare da cewa da Naufal da Abdi Shams da Al-Muttalib da Hashim wa da ƙani ne babansu ɗaya, shine Abdulmanaf, jini ɗaya ne. Ina fata mun gane bayanin. To sai zamanto waɗanda aka sanya wa takunkumi ɓangarori guda biyu ne kamar yadda na yi bayani. Kenan ɓangarori biyun nan kamar sun taɓar da danginsu. Muna fahimta? Ɓangaren Abdi Shams da kuma ɓangaren Naufal sun taɓar da ɓangaren Hashim da ɓangaren Al-Muttalib. To wannan abin ya musu zafi, waɗannan ɓangaren ya musu zafi. Suka zauna cikin matsanancin ɗan guzirin da suka riƙa suka tafi da shi ya ƙare. Duk wata dukiya da take hannunsu ta ƙare. Duk wani abinci da suke ɗauke da shi ya ƙare, hatta kai ga yunwa tana ƙoƙarin salwantar da rayukansu. Wannan ya sa suke cin ganyen bishiya idan sun yi bayan gari kamar na awaki, saboda matsi da suka samu kansu a ciki na rayuwa. Sai ya zamanto duk wani ɗan kasuwa da zai shigo da abinci an haramta masa ya sayar musu. Gabanin ma ya ƙaraso, Ƙurayshan Makka za su je su tare shi a hanya su saye. In sun zo su kuma ba za su sayar ma waɗannan ɓangarori guda biyu ba. Duka dai sai sun sallama Annabi an kashe shi. Wannan ita ce buƙatarsu. Suka zauna a wannan yanayi kusan tsawon shekaru uku, suna ɗanɗana kuɗa, suka wahala, suka jikkata kamar ba za su kai ba. To a nan gurin kafin mu je gaba ta gaba, wannan abu da ya faru musamman ba ma ta ɓangaren Ƙurayshawa ba, ta ɓangaren zurriyar Abdi Shams da kuma zurriyar Naufal, abun ya so saran ɓangaren Hashim da Al-Muttalib. Muna gane bayanin? Wannan abu da ya faru daga Ƙurayshawa ba su ba ne suka fusata ɓangaren Hashim da Al-Muttalib, a ‘yan uwansu na jini su suka fusata su. a ce dan uwanka na jini da shi za a hada baki a tozarta ka abin musu zafi a zukatu shi shi yasa babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Talib ya rera wata waka wacce take kunshe da addu'a yana roƙon Allah yana roƙon Allah subhanahu wataala dangane da wannan abu da dangin su na jini suka musu na tabar da su da suka yi su Abdi Shams bangaren Abdi Shams da bangaren Naufal yake cewa jazallahu anna Abdi Shams wa Naufala Naufala shine Naufal yace jazallahu anna Abdi Shams wa Naufala uqubata sharrin ajilin ghaira ajilin addu'a yake yana roƙon Allah yace jazallahu anna Allah ya saka mana Abdi Shams wa Naufala abinda bangaren Abdi Shams suka mana na tabarwa da kuma bangaren Naufal to Allah ya bika dumu Allah ya rama mana Allah ya saka mana da me Allah zai saka musu uqubata sharrin da uquba ta sharri yana roƙon Allah ya sauko da sharri wa zurriyar Abdi Shams da kudur Naufal me yasa sun tabar da su ƴan uwan su ne na jini amma sun tabar da su ajilin yana roƙon Allah tun anan duniya in ma ko Allah ya saukar musu da uquba ta sharrin tun anan duniya ghaira ajilin ba tare da ya jinkirta zuwa lahira ba ma'ana Allah ya saukar da uqubar a kusa kusa yanzu Allah ya hora su ya nuna musu sun yi ba dadai ba na tabar da jinin su da suka shine jazallahu anna Abdi Shams wa Naufala uqubata sharrin ajilan ghaira ajilin Allah ya saka mana ya bi kadunmu dangane da abinda Abdi Shams zurriyar Abdi Shams da zurriyar Naufal suka mana na tabar da mu da suka yi cikin kabilun Qurayshawa tare suka hada kai da kabilun Qurayshawa uquba ta sharri ajilan uquba ta sharri wacce take ta gaggawa tun anan duniya ghaira ajilin ba wacce za a jinkirta ta sai gobe kiyama ba to annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abu da ya faru annabi ya kiyaye shi gashi dai abun ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama bai wuce shekara 40 da ɗan kai ba kuma yana zaune a makka to ya kiyaye wannan abu sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayo hijira daga makka ya dawo madina sai ya zamanto idan ya tashi yin abu da danginsa mafi kusa sai yayi da ƴan kabilar Banu Hashim da ƴan kabilar Muttalib ma'ana su ne yake daukan su danginsa mafi kusa annabi sallallahu alaihi wasallama mun san yana da ahlul baiti su ne iyalan gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama annabi gabanin ya rasu yayi mana wasiya mu al'ummarsa akan iyalan gidansa su wane ne iyalan gidansa iyalan gidan annabi matansa ƴaƴansa sannan kuma musulmai cikin zurriyar Banu Hashim da kuma musulmai cikin zurriyar Al-Muttalib shikenan su ne iyalan gidan annabi ina musulmi cikin zurriyar Banu Abdi Shams annabi bai sa su cikin iyalan gidansa ba ina musulmi cikin zurriyar Naufal annabi bai sa su cikin iyalan gidansa ba tunda Allah ya bashi wuka da nama zai iya sanyawa cikin iyalan gidansa wanda ya ga dama cikin danginsa matukar musulmi ne to mun san dama matansa ƴaƴansa waɗannan kai tsaye su ne za su fara shiga matakin farko dama an ana batu kan iyalan mutum su wane ne iyalan mutum matansa da ƴaƴansa waɗannan su ne za su shiga a matakin farko cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƴaƴansa da matansa to sai kuma danginsa na jini na kusa wanda ya shigar daga cikinsu to annabi ya shigar da duk wani danginsa da yake da dangantaka da shi ta bangaren Hashim ya shigar da shi cikin ahalinsa ahalul baiti kenan sannan duk wani danginsa da yake da dangantaka da shi ta bangaren Al-Muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da shi cikin ahalinsa ahalul baitinsa annabi gabanin ya rasu mu al'ummar sa ya mana wasiya da iya akan iyalan gidansa mu kula da haƙƙin su musamman matsayin su suna da matsayi na musamman sannan kuma an haramta musu cin sadaka domin sadaka kamar wata dauda ce daga dukiyar al'umma to su kuma sun tsarkaka daga amfanuwa da dauda saboda su madaukaka ne gurin ubangiji ahalul baitir rasul suna da kima suna da daraja suna da daukaka gurin ubangiji to shi yasa ya zamanto an haramta musu cin sadaka amma za su iya cin kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaje yakin khaybara ya kwace garin khaybara a hannun yahudawa ya samu gonaki masu yawa na daya bisa biyar na ganima da aka ce mallaki ne na annabi sa'annan kuma da iyalan annabi da miskinai da fakirai da matafiya da guzurinsu ya yanke sannan kuma da harkar Allah subhanahu wataala addinin Allah to annabi da ya karbi wannan sai ya dinga kasawa tsakanin danginsa mafi kusa iyalan gidansa kenan da ya tashi sai bawa musulmai daga kabilar Banu Hashim ya rarraba musu wane kai ga naka ya bawa Aliyu nasa ya bawa Abbas nasa ya bawa Ibn Abbas nasa haka dai duk wanda suka fito daga bangaren Hashim musulmai annabi sai dai ba su kason su yazo duk wanda suka fito daga bangaren Al-Muttalib su ma ba su kason su to sai wanda suka fito daga bangaren Abd Shams da wanda suka fito daga bangaren Naufal sai suka taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyu daga suka zama kaman wakilan su sayyidina Uthman Uthman dan Affan shi ya fito daga kan bangaren Abd Shams domin sunansa Uthman bin Affan bin Abi al-As bin Abd Shams Abd Shams kakansa na nawa kakansa na uku to sayyidina Uthman ya fito daga bangaren Abd Shams akwai Jubair ibn Mut'im shi kuma ya fito daga bangaren Naufal Jubair ibn Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abd Manaf Jubair ibn Mut'im mun san sahabi ne cikin sabban manzon Allah Uthman bin Affan sahabi ne yana cikin ma khalifofin annabi guda hudu to da Uthman da Jubair waɗannan sahabbai ne masu daraja sai suka zo gurin manzon Allah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa gonar Khaybara ya bawa tsatsan Hashim musulmai ya bawa tsatsan Al-Muttalib musulmai sai Uthman shi ya fito daga tsatsan muka cewa Abd Shams sai Jubair ya fito daga tsatsan Naufal sai suka to suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya Rasulullah ka bawa ƴaƴan baffaninmu suwaye baffaninsu Hashim da Al-Muttalib ka bawa ƴaƴan baffaninmu da jikokin baffaninmu mu baka ba mu komai ba alhali matsayinsu a gurinka da dai yake da matsayinmu a gurinka an gane bayanin yanda su ƴaƴan Al-Muttalib ƴaƴan Al-Muttalib da jikokinsa matsayinsu a gun annabi da dai yake da matsayin ƴaƴan Abd Shams da ƴaƴan Naufal shi annabi ai ya fito daga tsatsan Hashim ne ko dama dole zai fififita na bangaransa bangaren Hashim to amma ai ya kamata da bangaren Al-Muttalib da bangaren Abd Shams da bangaren Naufal annabi ya musu kallo daya in Hashim shi annabi ya fito ta tsatsansa to wayancan ai ƴan uwan Hashim ne da Al-Muttalib da Abd Shams da Naufal ƴan uwa ne ga Hashim to shine sai suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah ka ba wa ƴaƴan baffanmu shine Al-Muttalib mu kuma baka ba mu ba alhali matsayinsu a gurinka da matsayinmu a gurinka duka daya wani martani manzon Allah ya mayar musu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma banu Hashim wa banul Muttalib shay'un wahid yace ai kawai da ƴaƴan Hashim da jikokinsa da ƴaƴan Al-Muttalib da jikokinsa su ne abu ɗaya. Shikenan Annabi bai ƙara komai ba. Kenan abinda Annabi yake gaya musu ku tuno abinda ɓangarenku suka mana a Makka. Kenan mu ne abu ɗaya da zuriyar Hashim da zuriyar Al-Muttalib su ne abu ɗaya, ku kuma kun ware kanku kuma abu ɗaya. Ta yadda kuka haɗa kawunanku da Quraishawa a yayin da suka ƙuntata mana, Annabi sai shiru bai ƙara ba. Ya ce duk da mun je, wanda yake ba da labarin, Jubairu ɗan Mut'im ne yake ba da labarin, ya ce duk da mun je mun samu manzo Allah amma bai sa manzo Allah ya kasa ba mu. Ya nuna mana cewar zuriyar Hashim da zuriyar Muttalib su ne abu ɗaya, kuma ya ƙare kasansa bai ba mu komai daga ciki ba. Kenan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ramawa jikoki da ƴaƴan Al-Muttalib alherin da suka masa, da shi da ƴan kabilarsa ko ƴan zuriyar da suke tare na Banu Hashim. Annabi ya rama musu halaccin da suka yi wa kabilar Banu Hashim. Annabi ya rama musu ta yadda ya sanya su cikin ahalu baitinsa, sannan kuma in ya tashi duk wani abu da zai yi yana kula da su, zai sa su yayi tare da su sallallahu alaihi wasallama. Duk da cewa kowane bangare akwai musulmi, Hashim kamma ai Annabi shine yazo da musuluncin ko a bangaren Hashim kuma ya fito. Idan ka zo bangaren Al-Muttalib nan ma akwai waɗanda suka musulunta da yawa. Akwai Abdat ibn al-Harith ibn al-Muttalib, kaga wannan musulmi ne cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya sa shi cikin ahli baitinsa. Sannan akwai Qais ibn Makhrama ibn al-Muttalib, shi ma wannan musulmi ne, Annabi ya sa shi cikin ahli baitinsa. To idan ka zo bangaren Abdishams akwai Sayyidina Uthman da muka yi bayani yanzu, akwai Muawiya ibn Abi Sufyan, shi ma bangaren Abdishams ya fito. Akwai shi Abu Sufyan din karan kansa, Abu Sufyan sunansa Sakhar ibn Harb ibn Umayyata ibn Abdishams, ga ma matar Annabi sallallahu alaihi wasallama Ummu Hadiba yar Abu Sufyan, ita ma duka tatsatsan Abdishams suka fito. To waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ita dai Ummu Habiba tana cikin ahlul baiti ta ina, ta ɓangaren matan Annabi, da za ta ci ɓangare biyu. To amma kuma wannan akasin da aka samu sai ya hana ta ci ɓangare biyu, ta ci ɓangare guda kawai, shine ɓangaren matan Annabi sallallahu alaihi wasallama. To idan ka zo wajen Naufal, shi kuma akwai Jubairu ibn Mut'im ibn Adi ibn Naufal, kaga shi ma sahabi ne wanda yake da daraja a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma Annabi bai sa shi cikin ahalinsa ba, saboda ta badda kabila Annabi da bangaren Naufal suka yi da kuma bangaren Abdishams. Wannan shi yasa Sayyidina Uthman baya daga cikin ahalul bait, amma kaga Sayyidina Ali yana ciki, saboda shi da Annabi bangaren Hashim suka fito. To babin da zamu je gare shi shine Hijratul Habasha الثانية، هجرة الحبشة الثانية، هجرة الحبشة تبيو، واتو هجرة دا مسلمي سكي زواغ حبشة هجرة تبيو. اي منجي بيان هجرة ستفرقو دا كما دليل ديسا سكا داو دا هجرة سو. تو ينزل ساكي هجرة كرو نبي. وبعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه الشعب أمر جميع المسلمين أن يهاجروا للحبشة حتى يساعد بعضهم بعضا على الاغتراب. بيان شغم من ذن الله صلى الله عليه وسلم الشعب وانده مكي بيان انسا عبايا انده اكا بغا مستا كنكم شعب أبي طالب كينا شعبنا أبو طالب بيان شغم سوى النمغري تو سيزمن تو ينزتن داما أكن النبي أكي تتو كبادت النم kuma Annabi me yasa ake ta dauki ba dadi a kansa, saboda ya zo da musulunci, ya ce a kadaita Allah madaukakin sarki da ibada. To kaga duk wanda ya karbi musuluncin nan shi ma ba zai tsira ba. To waɗanda suka yi hijiran nan zuwa Habasha, bayan sun dawo sai suka ga tsangwamar da ake yi wa musulmai ta ninka ta da, tunda Annabin yanzu kokarin kashe shi ake yi wanda ya zo da addini. To ina ya ga su ɗan kuci ku ba mu, masu rauni, to sai zamanto cutarwa da azaba da ake gana musu ta fita da. To annabi sallallahu alaihi wasallama da aka buga musu takunkumi kuma ya san cewa sahabbansa za su dandana kudarsu, amara jami'al muslimina an yuhajiru lil habasha, sai ya umurci dukkan musulmai da suke cikin garin Makka su bar garin Makkan su sake yin hijira, da wanda suka yi hijirar ta farko da ma wanda ba su yi ba su bar garin Makka dukkan su kwansu da kwarkwasan kwatansu su tafi Habasha su bar wa mushrikai garin Makka. Hatta yusa'ida ba'dhum ba'dha, dalili da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni gamammen umurni wa musulmai da su yi hijira daga Makka su koma Habasha. Dalilan guda biyu ne, anan ya ambata mana dalili na farko. Dalili na farko, hatta yusa'ida ba'dhum ba'dha, har sashen su ya taimaka wa sashi. Idan ya zama adadin da suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha suna da yawa, sashe zai ɗebe wa sashe kewa. Yafi akan a ce ƴan tsiraru ne za su je su gansu kaman ƴan kaɗan ne su, kuma wanda za su je su yi cuɗanya da su ba jin yarensu suke ba, su ma ba sa jin yarensu. Ɗabi'unsu sun bambanta da nasu, suturarsu ta bambanta da tasu, abincinsu ya bambanta da nasu, amma inda yawansu suka tafi, in ka daga kai za ka ga ɗan uwanka Balarabe ba Quraishi, in ka daga kai to wannan zai ɗan ɗebe maka cewa. To wannan na daga cikin dalilan da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurni wa dokacin musulmai da suka musulunta su yi hijira daga Makka zuwa Habasha. Dalili na biyu shine muka yi ishara a kansa ɗazuka ɗin, saboda yanda cutarwar ke ƙara bunƙasa da shahara, tunda hatta shi annabi bai tsira ba, ana ta ɗauki ba daɗin sai an ba da shi an kashe shi. To wannan na daga cikin dalilan da suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umurni wanda yake gamamman umurni wa waɗanda suka musulunta da su bar garin Makka su tafi zuwa ga garin Habasha. Sashe zai taimaki sashe akan bakunta da za su iya samun kansu a ciki, shine hatta yusa'ida ba'dhum ba'dan 'ala al-ightiraf, bakunta da zaka ga kana dauke da ita da ɗari ɗari da jin cewa ai ni ba dan gari bane, ai ni bako ne. To idan kuna da yawa wannan zai zama yayi karanci a zuciyoyinsu. Fahajara mu'zamuhum, sai galibin su suka yi hijira, kenan ba dukkan su bane suka yi, galibin su akwai wanda dama ba su samu damar yin hijirar ba, an samu wani dalili da ya hana su yin hijira din. Wa kanu nahwa 83 rajulan, adadin su ya doshi mutum 83 daga maza, wato cikin waɗanda suka yi hijira maza adadin su bai kasa 83 ba. Wa 18 mara'a, sannan kuma da mata 18, maza 83 mata 18, duk da cewa mata 18 ne suka yi hijira a wancan lokaci. A wannan littafin ne kawai na ga wannan abbato, duk da cewa adadin zaka ga ratan ba yawa. Idan kana bibiyan wasu cikin littattafai na tarihi, za ka ga adadin da aka ambata na mata, wasu littattafan sun ce mata 20, wasu suka ce mata 19, amma nan an ce mata 18. To shi ne wasu daga cikin malamai suka ce zai iya yiwuwa 18 ɗin ne suka fita, kuma gabanin Aisha, tunda ana shafe wata guda gabanin Aisha, an haifi mata guda biyu, idan an hada da 18 ɗin su ne suka zama 20, in an ɗauki riwayar da ta ce mata 20. Idan kuma an ɗauki riwayar da ta ce mata 19, zai iya yiwuwa a hanyar su gabanin su isa Habasha ɗin an haifi ɗa mace guda, idan an hada da 18 ɗin nan shi ne ba da 19, sai zama mata 19 maza 83. Wannan shi ne maganar da, wannan ita ce maganar da tafurin jaye. To yanzu mata 19 maza 83, in mun hada zai ba mu 90 da a 101 ko 102 ko, to sai zamanto adadin wanda suka yi hijira maza da mata 102 wannan shine adadin da yake mafi rinjaye wa kana min ar-rijali Ja'far ibn Abi Talib wa zawjuhu Asma'u bint Umais yani anan zai kawo mana misalan waɗanda suka yi hijira cikin maza da mata wato misalan sunayensu yace wa kana min ar-rijali sai ya kasance daga cikin maza waɗanda suka yi hijiran akwai Ja'far ibn Abi Talib akwai Ja'far dan Abu Talib wa zawjuhu Asma da matarsa Asma in zamu iya tunawa hijirar farko daga Makka zuwa Habasha nan ma da Ja'far din galibi idan an zo tattaunawa da sarkin Habasha shine ke wakiltan ƴan uwansa wanda suka yi hijira wajen tattaunawa din wasu tambayoyi da sarkin Habasha yake yi shike ba da amsa wato shi yake magana da yawun ƴan uwansa wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha to ya sake yin hijira karo ta biyu bayan hijirarsa da ya ta farko zuwa Habasha yanzu ga hijirarsa ta biyu zuwa Habasha duka kuma yana yi tare da matarsa Asma'u bintu Umaisin Allah ya yarda da su gaba daya yace wal miqdadu ibn al aswad sannan daga cikin misalan waɗanda suka yi hijira a maza akwai al miqdad ibn al aswad al miqdad ibn al aswad sahabi ne wanda yake mai falala cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa abdullahi ibn mas'ud sannan abdullahi dan mas'ud yana cikin jerin mazaje da suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha hijira ta biyu in za mu tuna a hijirar farko waɗannan dubba ambatansu bai zo ba shi al-miqdad ibn al-aswad ambatansa bai zo ba a hijirar farko abdullahi dan mas'ud shi ma ambatansa bai zo ba a hijirar farko kenan a hijira ta biyu suka yi wa ubaydullahi ibn jahsh wa mar'atuhu ummu habibata binti abi sufyan sannan daga cikin jerin misalan waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha akwai Ubaydillah ibn Jahash wa mar'atuhu da kuma matarsa wace ce matarsa Ummu Habibata ita ce Ummu Habiba wacce daga bayan manzon Allah yazo ya aure ta Ummu Habibata bintu Abi Sufyan Ummu Habibata bintu Abi Sufyan Ummu Habiba yar Abu Sufyan shi wannan Ubaydillah ibn Jahash akwai riwayar da ta bayyana cewar duk da dai riwayar ba ta inganta ba bayan sun yi hijiran sun koma Habasha tunda gari ne na kiristoci sun yi cuɗanya da su sun yi mu'amala da su kafarsa ta goce sai bar musulunci ya koma addinin kiristanci wannan yasa aka raba tsakaninsu da Ummu Habiba to shi yasa daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta to shi a kasar ya arasa rayuwarsa har Allah ya dauki rayuwarsa ya mutu ba akan musulunci ba shi wannan Ubaydillah ibn Jahash haka littattafan tarihi suka ambata to waɗannan misalai kenan cikin jerin waɗanda suka yi hijira mutum 102 maza da mata daga Makka zuwa Habasha to hijirar ba ta takaita da waɗanda suke zaune a Makka kawai ba akwai wasu wanda sun karbi musulunci gurin annabi amma suna zaune a wani yanki daban su ma yankin nasu an tsangwame su an cutar da su yasa suka yi tunanin gara su bar wannan yanki su je inda za su samu sake wajen yin ibada babu tsangwama to shine zai mana bayani anan yace wa tawajjaha lahum alladhina aslamu min jihati al-yaman wa humul ash'ariyun sannan har ila yau akwai wanda suka fiskanci waɗanda suka yi hijira suka je suka riske su a Habasha suka je suka riske su a garin Habasha daga yankin Yaman daga yankin Yaman akwai wanda su ma suka bar Yaman din suka fiskanci Habasha suka je suka riski waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha sune al-ash'ariyun wanda suka fito da kabilar ash'ariyawa sune Abu Musa wa Banu Anni Abu Musa al-Ash'ari ai muna jin Abu Musa al-Ash'ari ya fito daga kabilar Ash'ar to da shi da ƴaƴan babbanunsa su ma sun yi hijira sun bar garin Yaman dama su ƴan Yaman ne Abu Musa al-Ash'ari ɗan Yaman ne da shi da ƴaƴan babbanunsa da suka karbi musulunci a gurin manzon Allah mun san karban musulunci yana da sauki ko da mutum yana gari wanda yake nesa domin suka shigo garin Makka aikin haji to anan ne su Abu Musa al-Ash'ari suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma su ƴan kasar Yaman ne da suka karbi musulunci suka koma kasar su Yaman suka ci gaba da bautawa Allah suka daina bautan gumaka to su kuma ƴan Yaman tunda basu san wannan addini na bautan Allah ba wannan yasa suka tsangwami Abu Musa da shi da ƴan uwansa wanda suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni wa sahabbansa da ake tsangwamar su a Makka ake cutar da su a Makka da su bar Makka su koma Habasha su ma wancan Yaman da suka ji labari su ma sai suka bar Yaman din suka dawo Habasha saboda Habasha za su samu sake da walwala wajen yin addinin su ba tare da tsangwama ba to yanzu an samu bangarori guda biyu da suka bar garuruwan su suka tafi Habasha bangare na farko mutan Makka waɗanda suka musulunta sun bar Makka sun tafi Habasha dan me dan a Habasha ba a tsangwama ba a cutarwa mutum zai addinin sa a sake bangare na biyu mutan Yaman wanda suka musulunta su ma sun bar Yaman din sun koma Habasha dan me dan su samu sake su yi addinin su ba tare da tsangwama ba to kana ga waɗannan da suka yi hijira daga Makka suka koma Habasha musulmai da wanda suka yi hijira daga Yaman suka koma Habasha musulmai kana ga za a bar su dole ba za a bar su ba sai an bi sawu an ga wannan hijira ta su ba su yi nasara cikin ta ba shine anan yake zai yi mana bayani yace walamma ra'at quraishun dhalika lokacin da quraisha suka ga wannan hijira da wannan adadi mai yawa har mutum 100 da ƴan kai su bar garin Makka su tafi Habasha dan su je su samu sake wajen yin addinin su quraisha da suka ga haka basu daddara ba arsalat fi atharihim amr ibn al-as wa umara ibn al-walid bi hadaya ila an-najashi li yuslim al-muslimina nan ma basu daddara ba in da mutuna hijrar da musulmai suka yi daga Makka zuwa Habasha ta farko ai mutan Makka sun tura jakadun su gurin sarkin Habasha amma jakadun ba su yi nasara ba to yanzu karo na biyu da musulmi ƴan Makka suka yi hijira zuwa Habasha har yanzu dai Qurayshawa ba su daddara ba sun manta abin da ya faru a baya tsakanin su da sarkin Habasha to sai suka sake tura jakadun su guda biyu sune Amr ibn al-As da Umara ibn al-Walid suka tura su bi hadaya da kyaututtuka masu tarin yawa ilan Najashi zuwa ga Najashi sarkin Habasha aka hada kyaututtuka na gani na fada aka shirya aka ba wa waɗannan jakadu guda biyu Amr ibn al-As da Umara ibn al-Walid akan su kaiwa sarkin Habasha me hikimar haka li yuslima al-muslimina dan ya sallama musulmai ya kori musulmai daga garinsa idan ya musu haka to su bukatar su ta biya to waɗannan jakadu guda biyu na mutan Makka sun yi nasara a lokacin da aka tura su gurin sarkin Habasha ba su yi nasara ba a ƙarsu ba ta cimma ruwa ba faraja'a sharra raja'a sai suka dawo mafi sharrin dawowa har ma ya kasa na farko sarkin Habasha ya tabar da su ya wulakanta su ya fatattake su ya ƙi ya saurare su ya kore su da kyaututtukansu kaga kenan ba su yi nasara ba ƙoƙarin da suke wajen dawo da waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha wannan ƙoƙari nasu bai amfanar musu da komai ba walam yanala minan najashi illa ihanatan babu wani abu da suka samu daga sarkin Habasha Najashi sai wulakanci da tabarwa لما خاطبوه به من إخفار ذمته في قوم لا ذو به لوكاتين دا سكا جي سكا يمغانا وشي سركن حبشا أكان يورور القوارنسا دي أوكا na ba da kariya ma duk wanda zai zo garin sa ya nemi mafaka sai ya mayar musu da kausar martani cewa shi zai zama dattijon banza ta yaya za a yi yayi wa mutanen nan alƙawari zai ba su kulawa zai ba su kariya za su zauna cikin amana da aminci kuma ya zo ya saba musu to sai zamanto bukatar su bata biya ba to wannan bayani kenan dangane da waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha to menene kuma al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da ƴan kabilar sa Banu Hashim da kuma kabilar Al-Muttalib menene labarin su waɗanda aka sanya wa takunkumi ta fiskar tattalin arziki da kuma zamantakewa aka killace su a wani guri ko kuma suka je suka hada kansu a wani guri aka kisayar musu aka kisaye daga gurin su aka ki aurar musu aka ki aura daga gurin su to shine bayanin da zai mana anan yace amma Banu Hashim fa makathu fi shi'bi qariban min thalath sanawatin fi shiddatil jahdi wal bala la yasiluhum shay'un min at-ta'ami illa khufya wannan shine labarin su yace amma su Banu Hashim kabilar annabi kenan wacce annabi ya fito daga cikin ta fa makathu fi shi'bi sun zauna a wannan shi'b din na Abu Talib wannan gida na Abu Talib sun zauna a wannan guri a wannan yanki da Abu Talib ke zuwa Yahuta sun zauna a wannan guri qariban min thalath sanawat kusan shekaru uku fi shiddatil jahdi wal bala cikin matsanancin wahala da bala'i suna cikin wahala wanda yake matsananci kuma suna cikin yanayi na bala'i tunda babu abin da zasu ci abin da zasu ci yafi karfin su abincin su ya kare abubuwan bukatun su duka sun kare suna cikin matsi na rayuwa la yasiluhum shay'un min at-ta'ami illa khufya babu wani abu na abinci da ke iso su face a boye in kaga sun samu wani abu na abinci to a boye aka kawo musu amma in dai ido na ganin ido ba a kawo musu ko kwayan alkama aka suka rayu cikin wahala to yaya aka yi wannan yanayi da suka tsinci kansu a ciki matsananci yayi sauki to shine babin da zamu je gare shi yace naqdus sahifa warware naqdus sahifa warware wannan wasiqa da aka rubuta wannan takarda da aka rubuta wacce ta kunshi sanya takunkumi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da danginsa mafi kusa warware takunkumin da wannan takarda ta kunsa shine naqdus sahifa wato warware takunkumi da takaddar da aka rubuta takunkumin a cikin ta takunsa yaya aka warware wannan takunkumi da aka sanyawa kabilar Banu Hashim da kuma kabilar Muttalib to bayanin da zamu duba kenan karkashin wannan babi da ya masa take da naqdus sahifa warware takarda ma'ana warware takunkumin da aka rubuta cikin takaddar da aka sanya ta cikin ɗakin Ka'aba don kuntatawa kabila annabi sallallahu alaihi wasallam yace waqad qama khamsatun min ashrafi quraish yutalibuna binaqdi هذه الصحيفة الظالمة cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala an samu mutane guda biyar da suka tsaya tsayin daka wajen ganin an warware takunkumin da wannan takarda da aka rubuta takunkumi a cikin ta takun su. To shine anan yake mana bayani cewa an samu mazaje guda biyar da suka tashi suka tsaya haikan suna neman a warware takunkumin da ke cikin wannan azzalumar takarda da aka buga mata stam aka sanya ta a cikin ɗakin Ka'aba. Ya kira ta da azzaluma saboda an zalunci kabilar Banu Hashim, an zalunci kabilar Banul Muttalib. Suwane ne waɗannan mutane guda biyar waɗanda suka yi ta ƙoƙarin nema a warware takunkumi da aka sanya wa annabi da danginsa? Wahum su ne kamar haka: Hisham bin Amr bin Rabi'a bin al-Harith al-Amir, wannan mutum na farko ke cikin jerin mutanen da suka tsaya tsayin daka wajen neman a warware takunkumin da aka sanya wa annabi da shi da danginsa. Duk da cewa a wancan lokaci shi Hisham bin Amr bin Rabi'a bai musulunta ba, amma duk da haka ya tsaya tsayin daka wajen ganin takunkumi da aka sanya annabi da danginsa an cire wannan takunkumi. Wa huwa a'zamuhum fi dhalika bala'an, shi yafi sauran taka rawar gani akan warware takunkumin da aka sanyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da danginsa. Wato sauran mutane hudu, shi wannan Hisham bin Amr bin Rabi'a ya fi su rawar gani, ya fi su bajinta, ya fi su yin abin a zo a gani, abin a yaba wajen ganin an cire wannan takunkumi da aka sanyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da danginsa. Sai mutum na biyu, wa Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi, wannan mutum na biyu kenan, Zuhair bin Abi Makhzuma bin Abi Umayyah al-Makhzumi, ya fito da kabilar Banu Makhzum, ibn ammati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan babanin manzon Allah, shi yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin mahaifiyarsa ƴar uwa ce ga mahaifin manzon Allah. Ka ake nan mahaifin manzon Allah kawunsa, a yayin da mahaifiyarsa kuma babanin manzon Allah ce. To shi wannan Zuhair yana cikin mutane guda biyar da suka yi ta nema a warware takunkumin da aka sanyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da danginsa. Sai mutum na uku, Al-Mut'im bin Adi An-Nawfali, da Mut'im ɗan Adi, ɗazu ai mun ji ambaton ɗansa ko Jubair bin Al-Mut'im bin Adi bin Nawfal, ɗansa ne shi, ɗansa Allah masa gamdakatar da musulunta. Amma shi Mut'im bin Adi Allah bai masa taufiki da musulunta ba, shi bai musulunta ba, amma annabi ya jinjina nagartar da yayi. Wannan yana daga cikin jerin nagartar da Al-Mut'im bin Adi yayi dan lokacin da aka yi yakin Badar aka kare, annabi ya dawo Madina, ya dawo da ganima mai yawa, kuma ya dawo da fursunonin yaki masu tarin yawa wanda basu gaza mutum 70 ba. To mutan Makka sun turo wakilinsu shine Jubair dan Mut'im ya zo ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan fursunonin nan da suke hannun manzon Allah, ya za a yi a fanshe su ne. To shine da ya zo gurin manzon Allah, ya tarar da manzon Allah yana sallar magariba yana karanta waqtu, yace shi tunda yake a rayuwarsa a duniya bai taba jin wanda ya kai manzon Allah dadin murya wajen karatu ba. Wannan yana daga cikin abun da ya fara sanya hasken musulunci cikin zuciyarsa. To da yazo yake tattauna da manzon Allah kan fursunonin da aka kama a yakin Badar, sai manzon Allah ya ce da Mut'im dan Adi yana raye, mahaifinsa kenan. Ya mun magana kan waɗannan masu warin kasassu wulakantattu, tunda ba musulmai bane shi yasa suka zama kasassu wulakantattu, da na bashi su babu kokobo inji annabi, saboda halaccin da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama, ya yi wa annabi halacci har sau biyu. Wannan karo na farko ke, karo na biyu kuma ambatansa yana zuwa nan gaba. to annabi kuma in ka masa halacci baya taba mancewa duk kuma inda ya samu dama sai ya rama wannan halaccin da kama ka masa annabi baya rama sharri da sharri amma yana rama alheri da alheri dabi'a annabi ke ba kamar yadda Bahaushe yace wai rama cuta ga mutuci ibada bace annabi shi bai dauki wannan magana ta Bahaushe ba zaka cuce annabi sau 10 sau 100 ba zai cuce ka ko sau 1 ba kuma na daga cikin siffofin da aka siffanta manzon Allah da shi siffofin da aka siffanta manzon Allah da su a cikin littafin At-Taura baya mayar da sharri wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ati baya mayar da mummuna da mummuna kamar sa mummuna ya rama annabi baya haka ba dabi'ar sabati in kaga annabi ka masa abu ya rama to kyakkyawa ka masa in ka masa kyakkyawa zai zauna cikin zuciyarsa ko bajima ko badade in ya samu dama sai ya rama wannan kyakkyawan da ka masa shine ake kira mukafa'a shi yasa yace man sana alakum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku kyakkyawa ku rama masa ku masa mukafa'a ku bashi abu kwatankwacin abin da ya muku ko kuma ku dora sama da yanda ya muku ku rama masa shine abin da mata suke yi ko a biki idan wance ta mun gudumawa ni ma sai na rama mata wannan umurni ne na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace fa illam tajidu ma tukafi'u in ba ku samu abin da za ku rama masa kyautatawa da ya muku ba saboda yana saman ka kana kasarsa duk abin da zaka masa baka rama masa ba ya maka nisa a abun duniya da abun hannu ba abin da zaka iya masa karama masa misali a ce gwamnan Bauchi ya maka alheri me zaka yi karama gwamnan Bauchi shi yasa annabi ya ce fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta turau annakum kad kafatum in ba ku samu abin da za ku rama masa da shi ba ku yi ta masa addu'a har sai kun samu nutsuwa cikin zukatunku cewar kun rama masa abin da ya muku na alheri mutum na hudu ya ce wa abul bukhtari ina ga lokaci ya kure mana ɗan uwa waɗannan mutane guda biyar ba mu karkare bayani a kansu ba a yi haƙuri ba mu tsaya kan gaba ba idan mun zo sai mu fara daga farkon wannan babi in mun zo sai mu fara daga naqdus sahifa abubuwan da muka faɗa na dadai Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.